الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا هدو غواتن ذو القعدة هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوا مدينة دبوت آياد تاريخ دا 40 دا بيار ودى تيريد دا شابيو غواتن بيار ميلادية تدبو بيو دا 20 دا هدو كما رأينا مكسابة هدوى أولا مجلس من البركة نمصعب بن عمير بكيسي وانا انقوى تهو ساوى زورت أتكين برنن كانو ومنشي قبدا كراتو أتكين لتافين فن التعامل بين الزوجين لتافين هنا على ربما صديق محمد صديق من شاوي رحمه الله تعالى وانا انكما شينيزي زمتو درسي نا أشرند بكوي أكني darasi na 27 a cikin darussan da suka gabata a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai wajen tattaunawa game da fanni na biyu ko bangare na biyu na wannan littafi wato fannin mu'amalatiz zauja ma'az zauj wato yanda ya kamata ya kuma dace mace ta mu'amalancin mijinta bayan dogon karatu da ya gabata na yanda ya kamata miji ya mu'amalanci matarsa to a darasin da ya gabata darasi na 26 mun ƙara sababin da yake magana akan muwajahatul mushkilati bi ijabiyya ma'ana idan matsala ta faru aka samu kai cikin matsaloli to ayi kokarin fuskantar wannan matsalolin da kyau domin ayi kokarin warware su domin dukkan wata matsala akwai maganinta dukkan wata mushkila akwai yanda ake warware ta komai girmanta matukar an bi hanyoyi an fuskanci wannan matsala da kyau daga bangarori guda biyu na macen da kuma mijin to insha Allah za su samu bakin zaran kamar yanda karatu ya gabata akan haka to kuma mun karanta babin da yake magana akan tarkul inadi wa mukhalafatil hawa wato mace ta zamto ta bar dabi'ar nan ta wato taurin kai kar mace a same ta tana da taurin kai kuma a samu mace ta dinga kokarin saba wa son zuciyarta inda malai yake cewa taurin kai gaba ɗayan sa sharri ne mutun ya zamto baya iya sarrafuwa ba a yi masa gyara ya karba duk wani tunani in ba shi ya zo da shi ba in ya kafe ya kafe to wannan sharri ne gaba daya a cikin rayuwa sannan bin san zuciya shi kuma wato yakan kai zuwa ga ita bacin zuciya domin yakan kai mutun zuwa ga damuwa dan haka waɗannan abubuwa guda biyu lalle kowace mace cikin matan aure su yi hattara su kuma kiyaye su domin waɗannan abu dabi'u guda biyu musibobi ne guda biyu a gidan aure mace ta zamto mai taurin kai mace ta zamto mai bin son zuciya a cikin maganganun hikima aka ce da taurin kai da bin son zuciya wata irin gobara ce ta daji maganin ki Allah idan ta tashi a cikin gida sai ta babbake gida gaba daya duk gidan da wayannan aka samu haduwar waɗannan ɗabi'u guda biyu to wannan gida sai ya babbake da wutar tashin hankali da rashin kwanciyar hankali
wata uwa tayi wa yarta nasiha kafin aurar da ita, tace ki kiyayi a hirdinki da taurin kai, domin taurin kai yakan kori miji daga gida irin yanda wato hayaki ke fidda na kogo, ma'ana kaman yanda hayaki yake fitar da kudan zuma, yake koran kudan zuma, to haka macen da bata iya sarrafuwa, macen da take mai taurin kai in ta kafe ta kafe, to ko shakka babu zaka samu gidanta bai da dadin zama, da haka zaka samu mijinta ko da yaushe baya gida. Wata mace ta ba da kissar kanta game da irin halinta na taurin kai da bin son zuciya, inda ta auri wani mutum bawan Allah mai santa matuka, ya kasance ita kuma tana yi masa taurin kai, ga girman kai in ta kafe ta kafe har ya gaji. Wannan yasa ya ƙara auri wata matar don ya dan samu sararawa, ya samu hutu, a madadin ta ɗauki darasi ta gyara halayenta. Sai abinda ya yi gaba ya ji ba zai iya ba, ina dalili, ina dan mafari, sai ya sake ta. Bayan ya sake ta, sai Allah madaukakin sarki ya tura ta gidan wani dan gyaran hali, sai wani ya aure ta. Shi wancan yana matukar santa, yana da ladabi, yana da ilimi, ga tawadu'u, ga iya zama da jama'a, shi mijin na farko. Ita kuma bata gane cewa ni'ima ce gagaruma Allah ta'ala ya mata ba, a madadin ta ɗauki wannan ni'ima ta gode wa Allah, Allah ya kuma ƙara mata bisa ƙa'idar Allah, la in shakartum la azidannakum. To sai ta butulce, shi ko butulce Allah ya ce wa la in kafartum inna azabi la shadid, da haka sai ta auri wani sabon miji, shi kuma sai ya zama to duk wani haƙƙi na ta baya bata, ga zagi, ga cin mutunci, ga ainihin wato abubuwa marasa daɗi. To da ta zauna tsaye, sai ta yi wa kanta faɗa, ta ce sai ta gano kamar ainihin wannan auren miji na biyu Allah ya rama wa wancan miji na farko irin azabtar da ta yi masa, irin azabtar wadda ta yi masa, ta kuma butulce wa ni'imar da Allah ya mata. Sai Allah ya kai ta gidan wannan miji na biyu don ta zama ta samu darasi, ta samu wato ta sha gwale-gwale sosai. Mun karanta wata kissa ta Isa alaihi salam, inda ya haɗu da Iblis yana kora jakuna guda hudu, ko kowane jaki kuma akwai kaya a kai. Sai ya tambaye shi menene akan waɗannan jakuna, ya ce kayayyakin kasuwanci ne, yana kuma neman kwastomomi masu siya. Annabi Isa ya ce jaki na farko me ya akai, ya ce zalunci, ya ce akwai mai siyan zalunci, ya ce masu mulki suna siyan zalunci, ya ce labtu na biyu da ke kan jaki na biyu ita kuma hasada ce, ya ce akwai masu siyan, ya ce kwarai da gaske malamai su kuma suna daga cikin waɗanda sun kware wajen siyan hasada, da haka in ya kai musu suna siya. Na uku ya ce ha'inci, su kuma wake siyan ha'inci, ya ce yi kuma ‘yan kasuwa, yana kaiwa za su wawashe, ya ce sai kuma na hudu shi ne makida da makirci da ainihin wato kulle-kulle. To wannan ya ce shi kuma hali ne wanda yake ko kuma haja ce ta mata, wanda in ya kai musu suna siya. To shi ne inda muka tsaya, insha Allah za mu tashi gabar da yake cewa la takuni na kadiya. Kar ki zama mace mai sa damuwa. Shi duk wanda ya aure so yake, yana cikin wata damuwa ne yake son ya samu waraka. To kar mace ta kasance kuma mai sanya wa miji damuwa. Kar ki zama mai a ce ta dalilin ki ya kamu da hawan jini. Akwai mazaje mata yanda sun sanya wato sun zama sanadiya da sababiyar kamuwar mazajensu da hypertension. To kar ki zamanto mai sanya wa namiji hypertension. Annakadu wa khalqul mashakil yu'addi ila ta'asati wa hadamil hayati zawjiyya. Malam Siddiq al-Minshawi yace annakadu, wato sanya damuwa, wa khalqul mashakil, da kirkiran matsaloli, yu'addi ila ta'asa, wannan yakan bayu, yakan kai zuwa ga damuwa da bakin ciki, wa hadamil hayati zawjiyya, da kuma lalata rayuwar auratayya. Lalle idan mace ta zamto ta sufantu da wannan sufa, to kamar ta yadda da wato su samu kansu cikin rayuwar bakin ciki da mijin, sannan ta yadda daga ƙarshe rayuwar aurenta ta rushe. Domin waɗannan halaye guda biyu, annakadu wa khalqul mashakil, musamman a wannan lokacin da muke rayuwa, gaskiya a bar mazaje da dauki ba dadin da ake tayi da rayuwa shi kada ya isa ko a bar su da kaiwa da komowa da waɗannan irin wahalhalu da ake fama da su da haka namiji yana son wanda za ta bashi da wannan kalubale na rayuwa amma banda wannan kalubalen ya zamto ita kanta kalubale ce mai zaman kanta bayan yazo yayi gogormaya da rayuwa sannan kuma yaje fama da ita to ko shakka babu ba kowa bane kansa zai iya daukan wannan tension guda biyu musamman a wannan lokaci da haka mata sai ayi hattara ko annakadu wato sanya damuwa wa khalqul mashakil da kirkirar matsaloli ba matsalar amma a kirkire ta kawai dan ka a zauna lafiya wannan yu'addi ila ta'asa yakan kai ma'aurata zuwa ga rayuwar bakin ciki wa hadamil hayatiz zawjiyya da kuma rushe rayuwar auratayya kila li a'arabiyyin an tambayi wani balaraban kauye aka cewa wani balaraban kauye man lam yatazawwaji imra'ataini wani balaraban kauye ne sai aka ce masa ai duk wanda bai auri mata biyu ba lam yazuq ladhatul aish ai sam bai dandani dadin rayuwa aure ba yawa duk wanda bai auri mata biyu ba to gaskiya bai dandani dadin rayuwa ba wannan ba kauye fata zawwaje imra'ataini sai ya je ya auri mata guda biyu an gane ko yawa shi ma zaka ji annadama alama fata yi fata zawwaje imra'ataini wannan balaraban kauye sai ya je ya auri mata guda biyu fa'at abatahu suka wahalshe shi suka gajiyar da shi suka yi mallikis min kasratil gaira wal khisam wash shajar saboda yawan kishi da yawan fada da yawan rigima fa qala da abun ya ishe shi sai yace yasifu ma jara lahu minhuma yana sufanta yana bada labarin irin abun da ya gudana tsakaninsa da su wa huwa hazinun yana cikin takeici da bakin ciki sai ya rera wasu baituka yace tazawwajtu ithnataini li farati jahli bima yashqa bihi zawju ithnataini fa qultu asiru bainahuma kharufa an'amu baina akramu na'jataini fasirtu kana'jatin tudhi wa tumsi tudawilu baina akhbati dhi'bataini ridha hadhi yahiju sukhta hadhi فما أعري من إحدى السخطتين كو السخطتين وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين الضرتين لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين فإن أحببت أن تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين فعش عزبا فإن لم تستطعه fadarban fi iradil jahfalaini sai waɗannan baituka malaraban kauye ya sha wahala kenan yace tazawwajtu ithnataini ai in baka labari na auri mata biyu li faradi jahali saboda zunzurutun rashin sani na saboda jahilci da rashin sani sai na auri mata biyu bima yashqa bihi zawju ithnataini saboda irin dauki ba dadi da wahalar mijin mace biyu ashe haka yake sha ashe idan mutun yana da mata biyu haka yake shan wahala shine bima yashqa bihi zawju ithnataini saboda irin wahalar da mai mata biyu yake fama yake sha fa qultu yace sai nace asiru bainahuma kharufan ni na dauka zan zama kamar wani rago a tsakanin su an'amu zan sha ni'ima baina akramuna ajataini tsakanin tumaki guda biyu masu karamci ni na dauka kaman zaka zama irin ragon nan dan gata tsakanin tumaki guda biyu na dauka za a shagwabani nan in naje ai mun kaza nan ai mun kaza haka na fahimta fasirtu sai aka wayi gari na zama kana ajatin wato tudhi wa tumsi sai na zama kaman wata akuya tudhi wa tumsi da take wayar gari ta kuma yammata to dawilu tana kai kawo baina akhbati dhi'bataini tsakanin wasu mugayen kuraye guda biyu sai na wayi gari kaman wata akuya ce tsakanin wasu mugayen kuraye suna ta fasin fasin da ni wannan in yazo ya funciki ka fada wannan in tazo ta funciki cinya wannan haka rida hadi abun da ya faru wai da wannan ta ga muna shiri da wannan mun zauna lafiya yahiji sukhuta hadi to shi kuma zai ta da tashin hankali a wajen waccan ma'ana in aka ga nan ina zauna lafiya so can ina je kuma akwai tashin hankali rida hadi yaddar wannan aka ga wannan mun shirya da ita muna zaman lafiya to yahiji sukhuta hadi to wannan zaman lafiyar da nake da waccan shi zai tinzara ya kuma ta da fushin wannan fa ma a'ari min ihda sukhutataini sai na kasa gane na kasa tsiraita kaina daga dayan fushin nan guda biyu domin in waccan ce kuma ita ma naje naga mun shirya da ita ita ma wannan akwai wannan damuwar wa alqa fil ma'ishati kull durri kai ni dai a wannan rayuwa na hadu da kowace irin wahala kadhaka ad-darru haka cutarwa take dama haka abun takeici da bakin ciki yake bainar darrataini tsakanin mata kishiyoyi guda biyu li hadi lailatun didda cewa wannan tana da kwananta walitilka ukhra waccan ma tana da kwananta amma itabun da'imun zargi ne ko da yaushe fil lailataini waccan in kaje sai kaje tace ai wanda ake so har shabin dare naji ana ta hira da ita an gane ko ma'ana shine ma'ana li hadi lailatun gashi dai kowace tana da daranta an raba kwana waccan tana da kwana wannan ma tana da kwana amma in kaje waccan waccan korafi take game da abin da ya faru a can in kaje wajen wannan korafi take game da abin da ya faru a nan shine itabun da'imun ba futa har lokaci ana duba ai wanda ake so ita da wuri ake dawowa ko minti biyar kake ashe suna kiyayewa an fahimta ko in zaman hira ake gida guda suke sai a ce ai an ga kafi kallon bangare kaza ko kuma in aka yi magana ai kafi amsawa wance ko in wance tazo da bukata kafi amsa bukatarta itabun da'imun zargi ne dai ko da yaushe fil lailatain a dararen nan guda biyu to sai mala sai balaraban kauye sai yake so ya baka shawara sai ce fa in ahabbta an tabqa kariman in kana so ka zauna da mutunci minal khairati mamlu'ul yadaini kuma kana so ka zamanto mai cikakken wato kana so ka kasance mai cikakken alheri wato hannayenka su zama cikakku da alheri fa ish azban ka rayu gauro kawai ayya wannan balaraban kauyen kaga ya sha wahala fa an gane ko wai fa in ahabbta an tabqa kariman kana so ka rayu cikin karamci minal khairati mamlu'ul yadaini kuma ka zama kodi yaushe alkhairai cikakku suna hannunka fa ish azban to ka rayu gauro fa in lam tastati'uhu in ba zaka iya rayuwar gogorci ba fa darban fi iradil jahfalaini to ka zama dakari ma'ana ka zama sojan yaki wanda zaka je a dake ka ka daka fa darban wato ayyaki da kai fi iradi jahfalaini wato cikin wata makekiyar runduna wato cikin wasu wato wata makekiyar rundunar yaki guda biyu ma'ana kawai ka je a rubuta sunanka cikin sojoji in kaga ba zaka iya zaman gauro ba to tunani zai maka yawa to kawai ka je ai posting ɗinka a kai ka san bisa ko a kai ka abin nan ka shiga soja kawai al-jahfal shine al-jayshul kabir irin manyan rundunonin yakin nan an gane ko wato in ba a dace da aure ba fa matsala ake samu ina fata an gane yawa in aka dace ne sai ga kuma da haka za ka ga duk wanda bai yi nasara ba bai yi sa'ar mata ba to galibi za ka ga zaka same shi da irin wayannan maganganun da irin waɗannan tunanin nuka da haka kaga wannan balaraban kauye da ya sha wahala bai ji dadi ba to kaga shi yasa aka ce kar mace ta zamanto irin wannan la takuni na kadiya yanzu da sun zama mata nagartattu ma irin masu hada kan nan nasu dan a nemi aljanna a karkashin miji aka kaga lafiya lau duk inda yaje za a dinga tarere su ana faranta masa rai to wannan shine wa tazawwaja arabiyyun imra'atan sayyi'atan kathiratul khisami wal adha to ga wani balaraban kauye shi ma ya auri wata mace sayyi'atan mai mugun hali kathiratul khisami mai yawan fada wal adha da cutarwa fanaja min habi himarin wa jubba sai ya tsira da kyar daga hannunta da jaki da kuma alkyabba kaman yanda al-Asma'i yake fada al-Asma'i ya kawo wannan kissa yake cewa ai wani balaraban kauye ne ya auri wata mace da ta gasa masa aya a hannu ya sha wahala sosai to Allah ya ce muke shi kaga namiji ne yake wa mace kul'i ko to ita shine ya nemi mata kul'i an gane ko da kawai sai ya ce mata kinga ni dai mu hakura ga jakina nan ga alkabbata su kadai nake da su tafi da su an gane yake cewa fana jamin ha sai ya kubuta da kyar daga hannunta bihimarin ta hanyar fansar kansa da bata wato ta hanyar bata jaki wajubbatin da alkabba faqadima alaihi ibn ammin lahu sai ga wani dan baffansa ya zo min albadiyati daga kauye da yazo gidansa sai ya ga bata nan fasalahu anha sai ce ah ina ko wance faqala wannan balaraban kauye cikin baitoci na waka sai ya ce khatibtu ila ash-shaytan lilhin bintahu fa adkhalaha min shiqwati fi ibaliya fa anqadhani minha himari wa jubbati jazallahu khairan jubbati wa himariya kaji shi kuma baitin da yayi yace ai ban sani ba cikin wato rashin sani yasa khatibtu ila ash-shaytan lilhin bintahu ashe yar shedan na aura tsawon lokaci shine khatibtu ila shaytan na nemi aure ne ashe wajen shedan wato na nemi bintahu yar salilhin tsawon lokaci ashe yar shedan na aura fa adkhalaha kuma ya shigo da ita gidana min shikwati saboda rashin wato saboda wautata fa adkhalaha min shikwati fi hibaliya sai ko ya shigo da ita cikin wato cikin dabaibayina ma'ana cikin rayuwata saboda wautata ma'ana na nemi yar shedan kuma ya bani ita har ya shigo na shigo da ita gida to amma fa anqadhani min ha himari wa jubbati wato fa anqadhani min ha himari jakina wa jubbati da alkabbata anqadhani min ha su suka kwace ni suka fanshe ni daga hannunta kai jazallahu khairan jubbati wa himariya Allah ya saka wa alkabbata da jakina ma'ana kaga shi ma yana nuna cewa ya auri mace kaga wannan ba matsalar auren wancin kaga shi mata biyu ya aura ya sha wahala to ga wannan shi mace daya ce da shi shi ma gashi ta gasa mai aya a hannu karshe dai kaga sai da aka rabu to wannan shine abinda kodin she ba a so kada mace ta zamanto mai mugun hali irin yanda muji ba zai iya hakurin zama da ita a haka ba karshe sai a rabu la tuqassiri fi haqqi zawjiki karki kasa a gwiwa wajen sauke haƙƙin mijinki la tuqassiri kada ki kasa a gwiwa kada ki takaita fi haƙƙi zawjiki wajen sauke haƙƙin mijinki qaddimi haqqa zawjiki ala haqqiki ki gabatar da haƙƙin mijinki kafin haƙƙinki fa innahu jannatuki wa naruki domin mijin nan da kike kallo wallahi shine aljanna ki shine wutarki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wata mace yace wannan mijin da kike kallo shine aljanna ki shine wutarki daga koda yaushe gabatar da haƙoƙinsa kafin ki nemi haƙinki rashin baki naki haƙin baya nuna cewa kike bashi haƙinsa har koda yaushe ki dinga gabatar da haƙinsa akan haƙinki domin ki sani aljanna kike nan kuma wutarki kenan ja'at imra'atun ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wata mace tazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam li hajatin tazo da wata bukata falamma faraga min hajatiha da suka gama tattaunawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gama sauraron bukatar ta ya biya mata bukatar ta qala sai yace azatu zawjin anti kina da miji ke me miji ce qalat na'am sai ta ce eh ina da miji qala sai annabi ya ce fa kaifa anti lahu yaya halinki wajen zama da shi yana kokawa da yanda kuke zaune yana korafi game da zaman ki da shi yana jin ba dadi game da yanda kike mu'amalantarsa kina rashin kunya da fitsara gare shi kina bujirewa umarninsa ko kuma akasin haka fa kaifa anti lahu yaya halinki wajen zama da shi qalat wannan baiwar Allah sai tace ma aluhu wallahi bana takaitawa bana takaita masa shine ma aluhu ay ma aqsiru fi haqqihi bana yin kasa a gwiwa wajen bashi haƙƙin sa illa ma a'jizu anhu a wata ruwayar illa ma ajaztu anhu sai abin da yafi karfi na in dai an ce wannan haƙƙin sa ne to bana yin kasa a gwiwa bana gazawa wajen in tabbatar da cewa na bashi haƙƙin duk da Allah ta'ala ya ce in bashi sai fa abin da yafi karfi na abin da ba zan iya ba qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce unzuri to ki kula dai ki duba aina anti minhu ko da yake ki dinga kallon yaya matsayin ki a wajen sa shin yana farin ciki da zama da ke shin yana shi miki albarka shin yana gode miki shin yana samun natsuwa da ke ko da yake dinga duba irin wannan tsakanin ki da mijinki fa innahu domin yanda al'amarin yake mijin nan naki da kike kallo jannatuki wa naruki ya rage ki kokari ki samu aljannaki anan kuma zaki iya tabewa ki samu wuta domin mijinki da kike kallo shine aljannaki shine wutarki ashe duk wani abu da zaki yi wannan abubuwan guda biyu kamata ki dinga kallo yake yar uwa kada ki yarda shedan kada ki yarda zuciyarki su ingiza ki zuwa ga rashin da makancewa ga barin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata wahala da zaki sha a gidan miji kallo wannan ma'aunin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa miki fa innahu jannatuki wa naruki duk wanda za ta ziga ki cewa miji kaza kallo wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam yi watsi da wannan shawara tata annabi ya gaya miki aljanna kike nan wuta kike nan Allahumma sai dai in kin sallama kina ganin kina da wata hanya ta shiga aljanna ba ta karkashin miji ba to sai ki jarraba sa'aki annabi dai ya gaya miki nan aljanna ki take kuma in kika fada wuta nan ne anan kika samu matsala anan kika samu tasgaro anan kika kaucewa hanya har kika wayi gari a cikin wutar ranar tashin alkiyama dan haka aure ba wasan kwaikwayo bane aure ba wasan fim bane aure gaske ne aure ibada ne aure Allah madaukakin sarki ne ya shar'anta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta shi dan haka in za a yi ayi in ba za a yi ba a hakura kowa ya kama gaban sa amma babu wata rayuwa safanin haka dan haka mace wajibi ne ta ga cewa tana sauke haƙoƙin mijinta koda shi yana gazawa wajen nata haƙin katta damu kullun wannan ma'aunin za ta kalla aljanna take nema a wajen sa koda ya musguna mata koda ya takura mata koda ya tauye ta koda yayi kaza ma damar daga karshe dai za ta shiga aljanna saboda tsananin biyayyar da take masa wallahi bata yi hasara ba bata fadi ba domin duk wahalar da za ta yi masa bai kai tukuncin aljanna da Allah zai bata ba bai kai tukuncin aljanna ba amma ka kinga tsawa kinga tsiwa kinga rashin kunya kinga bujirewa kinga musgunawa kinga cutarwa wallahi ba za su haifa miki dami ido ba wallahi ba za su haifa miki dami ido ba dan Allah ba tsoran ki yake ba dan haka matukar kika ce wancan layin zaki bi wuta tana nan tana jiran ki dama dayan biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir dan haka mata sai a kula da wannan hadisin Allah madaukakin sarki ya ba su ikon yin ruko da shi kuma su yi abin da ya kamata a gidan auren su wannan hadisin ka koma cikin at-targhib wa tarhib mujalladi na 3 shafi na 52 haka ka koma cikin adabuz zifaf na Sheikh Nasiruddin al-Albani wato shafi na 213 sannan shi Sheikh Nasiruddin al-Albani din ya inganta wannan hadithin hadithi ne na Husayn ibn Mihsan shi ya ruwaito hadithin haka Ibn Abi Shayba shi ma ya ruwaito wannan hadithin haka Imam An-Nasa'i shi ma ya ruwaito shi haka Imam At-Tabarani duk sun ruwaito wannan hadithi ne wanda yake sahihi wa taqulu sayyidatu Aisha radiyallahu anha Nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ya ma'asharan nisa ya ku dandazan mata law ta'lamunna bi haqqi azwajikunna alaykunna ina ma dai kun san irin nauyin haƙoƙin mijinku akan ku da dai a ce mata inji ummul mu'minin Aisha da dai a ce mata sun san irin haƙƙi mai nauyi na mazajen su dake rataye a wuyan su Nana Aisha ta ce wallahi laja'alatil mar'atu minkunna to da kowace mace daga cikin ku ta ɗabi'antu da wata ɗabi'a tamsahul gubara za ta je ta dinga goge kura in mijinta ya dawo daga kwadago, ya dawo daga leburanci, ya dawo daga neman abinci, yayi futu-futu, yayi kura, da za ta je ta dinga goge wannan kurar, an kadamai zaujiha da suke wato kurar da take kafafuwan mijinta, bi hurri wajhiha da kumatin fuskarta, ba wai ta sa wani kyalle ko ta sa wani hankiciwa, da fuskarta za ta je, shi kuma gashi fuskarta yayi, kafarsa ta yi futu-futu, kila ma ga kaushi-kaushi da faso. Annabi yace da na da mata sun san irin nauyin haƙƙin da ke kansu na mazajensu, wallahi da kowace mace in mijinta ya dawo to za ta tsaya wato ta goge kurar da ya debo a kafarta da kumatun fuskarta. Kaga babu abin da yafi kaskanci a jikin dan adam sama da kafa, babu kuma inda yafi daukaka a jikin dan adam irin fuska. To da ta yi amfani da fuskarta wajen goge kurar kafar mijinta, amma fa wannan da mata sun sani, haka na Aisha ta ce, da dai a ce mata sun sani, kenan rashin sani shi yasa kaza ta kwana kan dami, rashin sani shi yasa mata suke wasa da wannan haƙƙi, mata suke sakaci da wannan haƙƙin, har ma suke daukan miji ba shi da martaba, ba shi da kima, ba shi da mutunci, ba shi da ainihin wato wata daukaka akanta. Wannan in nana Aisha radiyallahu anha tace da mata dai sun san haka, to lalle da abin da zai faru kenan. Wannan hadithin isnaduhu la yathbut, isnadin bai tabbata ba, hadithun da'ifi ne, fihi Rabi'a, domin a cikin isnadin akwai Rabi'a min bani Utarid, akwai wata mata da ake kira Rabi'a, yan kabilar Utarid, majhulatun, ba a santa ba, daga hadisin bai inganta ba. Waja'at Asma'u binti Yazid al-Ansariya, Asma'u binti Yazid al-Ansariya wata sahabiya ce cikin mata, Allah ya kara mata yadda. Wannan baiwar Allah ta zo radiyallahu anha ila annabi sallallahu alaihi wasallam, ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala, ta ce bi abi anta wa ummi, ya ma'aikin Allah, na ba da fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka, zan iya haƙura da raina da ran iyayena dan in fanshe ka. Shi ne ma'ana bi abi anta wa ummi, wannan kalma ce ta girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ke yi masa, bi abi anta wa ummi, ma'ana na fi son ka fiye da babana da babata, zan haƙura da rasuwar babana, zan haƙura da rasuwar mahaifiyata saboda kai ka tsira, ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Tace wa inni, a wata ruwaya, wa ana wafidatun nisa'i ilaika, ni jakadiyar mata ce zuwa gare ka, ma'ana mata ne suka aiko ni wajen ka, ya ma'aikin Allah. Inna Allah ba'athaka bil haqq, Allah ya aiko ka da gaskiya, ilal rijali wan nisa, zuwa ga maza da mata, ya ma'aikin Allah. Fa amanna bika, da mazan da matan dukan mu sai muka yi imani da kai, wa bi ilahikal ladhi arsalaka, muka yi imani da ubangijin da ya aiko ka. Wa inna ma'asharan nisa, mutaran mata, mahasuratun maqasuratun, wato iyakantattu ne, takaitattu ne, ma'ana an riga an yi mana da baibai, ba ko ina muke zuwa ba, ba ko ina muke shiga ba, ba komai ake damawa da mu ba, ya ma'aikin Allah. Tare da cewa kai manzon Allah ne zuwa gare mu baki daya, Allah ya aiko ka zuwa gare mu baki daya, mazan mu da matan mu, amma iya gejin da aka yi mana, ba ko ina muke shiga ba, ba komai ake damawa da mu ba, ya ma'aikin Allah. Mahasuratun maqasuratun qawa'id buyutikum, mu ne mazauna gidajenku, masu kulan muku da gidaje, ya ma'aikin Allah. Wa mufdi shahawatikum, mu mata mu ne masu biya muku bukatar sha'awoyinku, duk sanda sha'awa ta dame ka wajen iyalin ka, za ka je a kakkabe maka wannan abin da ke damun ka. Yace mu ne mufdi shahawatikum wa hamilatu auladikum, ya ma'aikin Allah, mu ne masu daukar cikin ƴaƴanku. Wa innakum ma'asharar rijal, ku kuma dandazan maza ko taron maza, fuddiltum alaina, an fifita ku a kanmu, bil jumu'ati, ta hanyar zuwa sallar juma'a, mu muna gida, ya ma'aikin Allah, maza su suke zuwa sallar juma'a, wal jama'ati, an fifita maza a kanmu ta hanyar zuwa sallar jam'i, asuba a jam'i suke, azhar, la'asar, magriba, isha, duk suna zuwa su yi su a jam'i. wa iyadatul marid an fifita maza akan mu ta hanyar dubo marasa lafiya mu sai mun nemi izini in baban mu ba haka zamu hakura kuko ba ku da wani takunkumi ba ku da wani da baibayi duk sanda kuke son zuwa dubiya za ku je ku duba mara lafiya wa shuhudul janaiz ga halartar janaiza wannan yana daga cikin abin da ku maza aka fifita ku akan mu wal hajj ba'dal hajj ga aikin hajji bayan aikin hajji wa afdalu min zalika Asma'u binti Yazid tace din ma kuma abin da yafi waɗannan abubuwan al-jihadu fi sabilillah ga ku kuna zuwa jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah famanu sharikukum fil ajri ya rasulullah yanzu ba za mu yi tarayya da ku ba kenan a cikin lada ya ma'aikin Allah ga ayyuka kala daban-daban wa'anda ku kuna yi mu ba ma samun damar yi kuma gashi kai manzon Allah ne zuwa gare mu baki daya yanzu ba za mu yi tarayya da ku ba a cikin wa'annan ayyuka na alkhairi a wajen samun lada fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asma'u binti yazid yake asma'u a alimi man khalfaki ki sanar da wa'anda kika baro a bayanki ma'ana wa'anda kika baro suka aiko ki sauran mata ki je ki shaida musu ki sanar da su anna husna taba'ul ihda kunna li zawjiha wa talabiha mardatihi wattiba'iha muwafaqatihi ya'dilu dhalika kulla kyakkyawar zamantakewa da mu'amalar da ɗaya daga cikin ku za ta yi da mijinta sanya farin ciki da walwala da nishadi da ɗaya ku za ta sanya wa mijinta abinci mai daɗi da za ta dafa wa mijinta ya yi santi kwalliyar da za ta yi ta ɗauke hankalinsa turare da za ta sanya masa mai ƙamshi ya ji daɗi ya ji wani irin annashuwa da farin ciki tsaftace gida shara wanke-wanke da sauran aikace-aikace da kuke yi a cikin gidaje da ɗaya daga cikin ku take yi wa talabiha mardatihi da kuma neman yardar miji da kowaccen ku take ta kokarin ta yi wattiba'iha muwafaqatihi da kuma bin miji ga abin da yake so ya adilu zalika kullihi kije ki ga mata in suka yi wannan yana daidai da duk wa'incan abubuwan da maza suke yi ba dai kin ce maza suna kaza ba suna zuwa sallar jam'i suna zuwa sallar juma'a dubo mara lafiya halartar jana'iza aikin hajji zuwa jihadi fi sabilillah to da zarar daya daga cikin ku ta tsaftace gida miji yazo yaga kai gida masha Allah an tsaftace shi yaji dadi a ransa to yana daidai da jihadin da yaje fi sabilillah yana daidai da zuwa sallar juma'a da jam'i da yaje kika yi masa delicious food yaci yayi santi yaji dadi wannan abin da kika yi yana daidai da zuwa jihadin sa yana daidai da zuwa dubiya mara lafiyar sa yana daidai da zuwa aikin hajjin sa da sauran su na fata an gane wannan hadisin zai faranta ran mata ko kaga wannan ya nuna cewa duk da cewa maza suna waje ana ta gurgurmaya suna ta ayyukan samun lada ashe mace zaman aure da take a gidan mijinta kaiwa da komowa da take da dauko ruwa ta kawo kaza ta dauko wuka a yanka kaza ayi kaza wannan ashe baya faduwa kasa banza daraja take samu falala take samu daukaka take samu wajen Allah subhanahu wataala kwantar da kai take dan kwantar da kan da mace take yi dan mijinta ya yarda da ita mijinta ya sa mata albarka mijinta ya zamto yana mai yarda da ita wannan duk bai faduwa kasa banza dai yana rubuce yana daidai da jihadi yana daidai da zuwa aikin haji yana daidai da dubo mara lafiya yana daidai da zuwa sallar jana'iza yana daidai da sallar jam'i da sallar juma'a wannan hadithin an ruwaito shi ta hanyoyi guda uku daga cikin sahabbai an ruwaito wannan hadithin ta hanyar Asma binti Yazid an ruwaito wannan hadithin ta hanyar Abdullah ibn Abbas an ruwaito wannan hadithin ta hanyar Jabir bin Abdullah kuma dukkan waɗannan waɗanda suka ruwaito wannan hadithin babu wani abu da ya inganta na ruwaya daga gare su ma'ana wannan hadithin bai inganta ba idan muka dauki ruwayar farko ruwayar Asma binti Yazid Abu Nu'aym ya ruwaito ta a cikin Ma'rifatus Sahaba mujalladi na 6 shafi wato hadisi na 3259 ta hanyar Abi Sa'id As-Sahili daga Muslim bin Ubaidillah daga Asma' binti Yazid wannan isnadin da'ifi wannan isnadin yana da rauni, wannan isnadin yana da rauni, saboda a cikin isnadin kamar yanda muka ji akwai Abu Sa'id As-Sahili, wannan Abu Sa'id As-Sahili din majhulun la yu'rafu, majhuli ne ba a san shi ba. Sannan Muslim bin Ubaid shi kuma lam naqib lahu ala riwayatin an Asma, ba a samu yayi wata ruwaya ba daga Asma'u illa hadhal hadith, sai wannan hadithin. Sannan wala yu'rafu lahu sama' minha, ba a samu cewa ya jiyo wani hadithi ba daga Asma binti Yazid. A koma silsila ad-da'ifa ta Albani, a wato hadithi na 6242 za ga wannan magana. Da haka wannan hadithin ta wannan hanyar ainihin wato Asma binti Yazid, wannan ruwaya tana da rauni. Hanya ta biyu kuma Imam Al-Bazzar ya fitar da ita a cikin musnad dinsa mujalladi na 11 shafi na 377 ta hanyar Rushdin ibn Quraib. Shi kuma Rushdin ibn Quraib daga mahaifinsa, daga Abdullahi dan Abbas. Kun san mun ce hadithin yana da hanyoyi guda uku. Akwai hanya ta farko Asma binti Yazid, shine wanda muka karanta cewa Abu Nu'aym ya ruwaito ta, wanda muka yi magana akan takarijinta. To hanya ta biyu ita ce hanyar da Ibn Abbas aka ce ya ruwaito wannan kissa din. To shi kuma Ibn Abbas wato an same ta hanyar Rushdin ibn Quraib, shi kuma daga mahaifinsa, daga Ibn Abbas. To shi kuma Rushdin ibn Quraib dinnan shi ma da'ifi ne, munkarul hadith, kamar yanda Imam Ahmad da Imam Al-Bukhari suka faɗa. Ka koma cikin Tahzibut Tahzib mujalladi na 3 shafi na 279. Haka Imam Tabarani ya fitar da ita a cikin Mu'jamul Kabir ta hanyar Al-Qasim ibn Fayyad, daga Khalid ibn Abdurrahman, daga Sa'id ibn Al-Musayyib. To shi ma a cikin wannan ruwaya akwai shi wannan Al-Qasim bin Fayyad, shi ma da'ifi ne. Ka koma ka duba cikin littafin Al-Majruhina na Ibn Hibban mujalladi na 1 shafi na 378. Sannan ka duba Al-Ilalul Mutanahiya mujalladi na 2 shafi na 140. Ka koma duba Mujma'uz Zawaid na Imamu na Al-Hafizul Haythami, shi ma mujalladi na 4 shafi na 305. Zaka ga shi ma abinda malamai suka faɗa game da wannan hanya ta Abdullahi dan Abbas. Sai hanya ta ƙarshe, hanyar hadithin Jabir. To ita kuma ruwayar da aka samu daga Jabir, ita kuma ruwaya ce wadda take Ibn Abi Dunya, shi ma ya fitar da ita a cikin An-Nafaqatu 'alal Iyal, wani littafin sa An-Nafaqatu 'alal Iyal mujalladi na 2 shafi na 721, ta hanyar Isma'il Al-Mu'addab Ibrahim Ibn Sulaiman, daga Hajjaj Ibn Dinar, daga Muhammad Ibn Ali Al-Baqir, daga Jabir. An fahimta ku? Daga Jabir. To ita kuma wannan hanyar, kamar yanda muka ji Isma'il, wanda shine Ibrahim ibn Sulaiman Al-Mu'addab, shi kadai yake banta, ya kadaita tafarrada bihi, shi ya kadaita wajen wannan ruwaya. Wa huwa wa in kana thiqa, ko da yake thiqa ne, sai dai illa anna lahu gara'ibun kathira, sun ce yana da gara'ib, yana ruwaito gara'ib da yawa, kamar yanda Ibn Adi ya faɗa a cikin Al-Kamil mujalladi na 1 shafi na 405. Wa huwa laysa min al-huffaz al-mutaqinin, cewa ainihin wato baya daga cikin al-huffaz al-mutaqinin, yana daga cikin wato tabaka ko martabatul wusta. Shi yasa al-hafiz az-zahabi a cikin mizanul i'tidal mujalladi na 1 shafi na 36 yace da'afahu yahya ibn ma'in wa ahmad, wato yahya ibn ma'in yace wannan ainihin wato Isma'il Ibrahim ibn Sulaiman Al-Mu'addab da'ifi ne. Imam Muhammad ya ce laysa bihi ba'sun illa anna Isma'il la yu'rafu lahu sama', shi ma ba a same shi da sama'a ba, min al-Hajjaj ibn Dinar, balla tu'rafu lahu riwayatun anhu ghayra hadhal hadith, ba samu yayi wata ruwaya daga ainihin wato al-Hajjaj ibn Dinar ba sai wannan ruwaya. Ko da yake a ƙarshe magana tana da tsawanci an fara yayyafi, wato a ƙarshe dai akwai waɗanda suka inganta wannan hadithin ta wannan hanyar ta uku, duba da kallon isnadin da suka yi. Amma zance mafi inganci shine wannan hadithin yana da rauni, shi ma bai inganta ba. Na fata an gane. Da haka kenan ruwayoyin duk da aka samu guda uku, ta hanyar Asma binti Yazid, ta hanyar Abdullahi ibn Abbas, ta hanyar Jabir, dukkaninsu suna da matsaloli, suna da abin nan ruwayar bata inganta ba. Na fata an gane. To an ce saura minti 5 kuma ana yayafi, za mu iya karasa? na sauran mintuna
wato wabiyat imra'atun fajalasa zawjuha ala qabriha
wata mace ta rasu wata kissa ce malam ne kawo mana yace wata mace ta rasu
fajalasa zawjuha ala qabriha
mijinta sai yaje ya tare ya zauna akan kabarin ta ya buki buka an shadidan yana kuka kuma kukan mai tsanani
faltaffa haulahu nas sai mutane suka kewaye shi yamsahuna dumu'ahu almutalahiqa
suna share hawayensa mai bibiyar juna hawaye sun ki tsayawa an binne ta a kabarin amma yana ce mata kuka kai ka san wannan ba karaman mutune kirki bace ko kai ka san wannan akwai alheranta da yake ganin yayi misin ya rasa da kai kuka yana ta zubar da hawaye mutane suka zo suka kewaye suna share ma hawaye ana ba shi hakuri
faqala ba'da anil taqata anfasahu
bayan ya numfasa
wajaffat dumu'ahu wato wajaffat dumu'uhu
bayan iltaqata anfasuhu ya numfasa
wajaffat dumu'uhu hawayansa sun bushe
sai yace ayyuhan nas ya ku jama'a
ana animra'ati radin
ina shaida muku ni na ina mai yarda da matata na yarda da ita kuma dama abinda ake so mace ta dage ta samu daga wajen mijinta shine mijinta ta mutu yana mai yarda da ita ko kuma shi ya mutu yana mai yarda da ita in shi zai riga ta mutuwa to katta yadda su rabu face yana mai yarda da ita in ita ce za ta rasu kafin shi to ta rasu yana mai yarda da ita dan haka wannan bawan Allah ya shelanta wa mutane cewa ku shaida cewa na yarda da matata ta mutu ina mai yarda da ita
wa as'alullaha lahal firdausal a'la
ina roƙar mata Allah ya bata jannatul firdausil a'la
fa wallahi na rantse muku da Allah
la azkuru yawman ni bazan iya tuna wata rana ba
munzu tazawwajtuha tunda na aure ta
annaha na mad qabli wai da ta riga da bacci
tunda na aure ta in zo in tarar wai bacci ya kwashe ta kafin in dawo
ta riga da bacci yace ba taba samun haka ba
na farko kenan
na biyu ce aw sahautu qabalatti qadiha
ko kuma riga ta tashi
kaji fa
bai taba riga bata taba riga shi bacci ba
Allah sarki miskini
ai kana zuwa zaka tarar tayi kai uku ba
ina ruwan da kai
ba dai ta ci ta koyi wa
an fahimta
eh jinin tayi
har ta tashi
ta kuma tashi
an fahimta
eh za ka ga da farko
nan kamar da gaske
ana wannan ai ta
faman jiran ka kada
ina ai ce ma miss call
amma aka zama
yan gari sosai
za ka ga wani lokacin
sai a hankali ko
yawa
sannan
kaji ba ma wannan din
ba ba wannan
ba
wai ba ma ka
tashe ta ba
yace
shi ba zai iya tana
sau yaushe
ya riga ta tashi ba
kaga kenan
kullun tana riga shi
tashi
ita ce take tasarsa
lokacin
sallah yayi
ita take tasarsa
tashi lokacin break
yayi an gama komai
an gama girki an
gyara komai
ba
kai sallah ka zo
kai ta faman tasarta
ba ba fa
bayan kai sallah ka zo
kai ta hamma uku
uku mai double
kana jira har
yanzu ba a gama girki
ba ina
fata an gane
yace
wannan kenan
sannan kanat
tashmu ra'ihati
hatta
san turare na
da
tajiyo kanshin
turare na
fataftahu
babal baiti qabala
an aqra'ahu
kafin kwankwasa
kofa ta zo ta bude
kofa tana jira
wannan ai
ba karamin miss call
ya samu ba
ina fata an
gane Allah ya azurta
mu da irin waɗannan
an fahimta
yace kanat
tashmu ra'ihati
fataftahu babal
baiti qabala an
aqra'ahu yace
kafin zo kwankwasa
kofa ta ma
gano kanshin turare
na zata zo ta kwankwasa
kofa
ai zata zo ta bude
kofa
wa ma
dakhaltul baita yawman
yace
ban taba shiga
gida ba
illa
shamamtu bihi
ra'ihatul misk
sai naji
gidan yana kamshin
almiski
aw al-bukhur
ko turaren wuta
duk sanda
ya shigo gida zai
tarar an sanya
turaren wuta
ko kuma an sanya
almiski yana
kamshi
wa
ma sa'altuha
shay'an min ta'amin
yace
ban taba tambayarta
ban taba cewa
ta yi mun wani
abinci ba
aw gairahu
ko wani abinci
kaman abin sha
illa ta
fannanat
sai ta yi min
kala kala
da ya ce
abu kaza yana son
abinci
to ba kala ɗaya zace
ba yace illa ta
fannanat
sai ta yi min
kala kala
fi ijadati
kuma sai
ta kai matuƙa
wajen inganta
shi da kyautata shi
ba dan
komai ba li
irza'i
dan ta yardar
da ni
wa ma
saqat
aini alaiha
ido
na bai taba
ganin ta ba
illa
ra'aituha
kama uhibbu
face yanda
nake so in
ganta haka nake
ganin ta
an fahimta ko to kaga wannan shi ma ya kamata mata su koyi wannan in suna so mazajen su bayan rasuwar su su ce musu kuka to sai su zama irin waɗannan ko eh kar ya zama to ka zama to kake zama cikin waɗanda in kin mutu mijinki zai dinga murna ko da bai nuna ba ya dinga taqiya a cikin zuciya saboda ba a ji dadin zama ba ko Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika